Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke kawo muku wannan shirin a yau Laraba 23 ga watan Disambar shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada da dala biliyan 900 na tallafin coronavirus. Hukumar zartarwa ta tarayyar Turai EU ta ba da shawarar kasashen EU su aika takunkumin tafiye-tafiye da aka kakabawa Birtaniya don kaucewa katse hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya. Kasar Rasha ta aika da masu ba da horo ga sojoji 300 zuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewar jam'iyyun adawa a Jamhuriyar Nijar sun ce a shirye suke su tunkari zaɓe mai zuwa. Wata wace hanya?
Duk inda ɗan lumana yake, duk inda masoyin lumana yake, jin mai son ƙasar Nijar ta kwanta ta tashi lafiya, mun hiddo sanarwa mun ce.
Haka kuma za a ji cewar wata ƙungiya ta taimaka wa 'yan kasuwa da basussuka.
Muna wa al'umma bishara da sa gwamnati tarayya ta kasance ta yi la'akari da cewa mafi yawan masu sana'o'i sun samu don kaso da sana'o'insu a sanadiyar wannan cuta ta corona wadda ta haddasu.
Kamar kowace ranar Laraba, muna tafe da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar muna. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada da dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da dala triliyan 1.4 don ci gabar tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2021. Matakin wanda ake sa ran shugaba Trump zai sanya wa hannu ya samar da biliyoyin daloli ga Amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar. Amma cikin kasafin na dala biliyan 2.3 akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar, ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni. Jiya Talata, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da ƙasar ke ci gaba da samun ƙaruwar COVID-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin Kirsimeti. Ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakarun da za su yi Kirsimeti ba da iyalansu ba. Zukatanmu a kodayaushe suna tare da ku, a kiyaye imani, a cewar Biden a jawabinsa na ƙarshen shekara daga garin Wilmington na jihar Delaware. Lura da yadda cutar ta sauya masa yadda ya saba yin bikin, wanda galibi yakan haɗa da dangi har zuwa dozin biyu, Biden ya ce, banda wannan shekarar. Jiya Talata, hukumar zartarwa ta tarayyar Turai EU ta ba da shawarar kasashen EU su ɗage takunkumin tafiye-tafiye da aka kakabawa Birtaniya don kaucewa katse hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya. Dakatar da hana tafiye-tafiyen ya fara aiki ne ta ranar Lahadi a wani yunkuri ne da yaƙi yaɗuwar COVID-19 da ke ci gaba a Birtaniya. A wani bangare na shawarwarin, hukumar ta shawarci ƙasashe mambobin ƙungiyar da su hana yawan tafiye-tafiye marasa muhimmanci zuwa da dawowa daga Birtaniya. Amma ta ce ya kamata a bar mutanen da ke zuwa ƙasarsu ta asali yin hakan, matuƙar sun yi gwajin COVID-19 ko keɓewa na kwanaki 10. A cikin wata sanarwa, kwamishinan shari'a na Turai Didier Arendes ya ce kamata ya ƙasashe mambobin su ɗauki matakan haɗa kai don hana tafiye-tafiye marasa muhimmanci. Amma hana tafiye-tafiyen bai kamata ya hana dubban 'yan ƙasashen Turai da Birtaniya komawa gidajensu ba.
Wannan rahoton zamu kawo muku sauran labaran duniya. A jamhuriyar Nijar, jam'iyyar Modan Lumana karkashin jagorancin Hamma Amadu ta umarci magoya bayanta su kada wa tsohon shugaban kasa Muhammad Usman kuri'a a zagayen farko na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar Lahadi da ke tafe. Wannan wani matakin ƙara jan ɗamara ne a wannan zaɓe da ke tafe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya Talata a ofishin Model Lumana da ke unguwar Zabarkana ta birnin Yamai, shugabannin kwamitin kolin madugar jam'iyyun hamayya ta tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu sun sanar da yanke shawarar baiwa ɗan takarar jam'iyyar FDR canji Alhaji Muhammad Usman goyon baya a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba. Saboda haka suka buƙaci ayan Lumana Afrika su bashi ƙuri'unsu a ranar Lahadin da ke tafe. Mamman Sani Malam Muhammad shine babban magatakarin wannan jam'iyya.
Duk inda ɗan Lumana yake, duk inda masoyin Lumana yake, duk wanda son demokratiya, duk mai son ƙasar Niger ta kwanta ta tashi lafiya, mun hiddo sanarwa mun ce in lokacin zaɓe ya zo 27 ga watan Disamba su je hama President Muhammad Usman, kandidatin RDR canji.
Da yake bayyana matsayinsa a game da wannan mataki, tsohon shugaban kasar ta Niger ya yi farin ciki da samun goyon bayan mutanen da ya kira abokan tafiya na shekara da shekaru.
Na yi murna kwarai da gaske, kuma ina musu godiya da wannan mataki da suka ɗauka na kawo mini goyon baya. Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara haɗa kanunmu, kuma Allah ya ba mu sa'a. Na tabbata da wannan goyon baya da shi jagoran Lumana shugaba Hamma Ahmadu da kuma majalisar ta koli ta Lumana ta ƙasa da kuma dukkan sauran magoyan bayan Lumana lallai sun yi dogon nazari kuma suka yanke hukunci cewa ni dinnan ni na dace a yanzu wato da jagorancin kawo canji a ƙasar wannan. Na ɗaya mun saba aiki tare da su, in ba ku manta ba shekarun baya da suka wuce da mu da su da muka haɗa gwiwa kun gani ƙasar wannan ta zama lafiya kuma ta samu bunƙasa.
Dama dai a washegarin bayyanar matakin da ya hana masa shiga zaɓe, Hamma Ahmadu ya sanar da cewa ya rungumi ƙaddara, amma kuma ya kira magoya bayan jam'iyyar ta Model Lumana su kwana da shirin halartar runhunan zaɓe domin kaɗawa ɗan takarar da ya cika sharuɗan da shi da muƙarrabansa suka gindaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida na Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Rasha ta aika da masu bada horo ga sojoji 300 zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya bisa buƙatar shugabannin kasar da su taimaka wajen daƙile yawaitar rikicin 'yan tawaye gabanin zaɓen ranar Lahadi. Injin ma'aikatar harkokin wajen Rasha jiya Talata. Jami'ai da wata majiyar tsaro a Bangai, babban birnin Afirka ta tsakiya, sun faɗa da safiyar Litinin cewa Rwanda da Rasha sun tura sojoji da kayayyakin aiki. Malaman Rasha 300 da ke zuwa bisa buƙatar hukumar Bangai domin bayar da horo ga sojojin ƙasar za su iya ƙarfafa wa jami'an tsaro sama da 12,000 na Majalisar Ɗinkin Duniya masu aikin kiyaye zaman lafiya, yayin da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai wasu daga cikinsu sun gwabza da juna a rikicin ƙasar na tsawon lokaci, sun ƙulla ƙawance kuma suna barazana zuwa babban birnin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta aike da jiragen ruwa da yawa zuwa gaɓar tekun Somalia don tallafawa aikin sake tura ɗaruruwan sojojin Amurka zuwa sansanonin wasu wurare a gabashin Afirka. Jiragen ruwan suna tallafawa shirin tsugunar da sojojin Amurka a Somalia tare da matsa lamba kan matsatsarin ra'ayi da kuma tallafa abokan haɗin gwiwa, a cewar ma'aikatar Pentagon a wata sanarwa jiya Talata. A watan Nuwamba an ba da sanarwar cewa shugaban Amurka Donald Trump ya shirya janye sojojin Amurka a Somalia, wani ɓangare na ƙoƙarin janye dakarun a duniya ciki har da Afghanistan da Iraki, kafin ya bar ofis na ranar 20 ga watan Janairu. Amurka na da kusan jami'an soja 700 a Somalia don horar da sojojin Somalia da yaƙi da ayyukan ta'addanci. Aƙalla likitoci 3 da direbansu suka mutu, sannan wani ya samu rauni a fashewar wani abu a kudancin babban birnin Afghanistan Kabul da safiyar Talata, yayin da suke tuki zuwa aiki a babban gidan yarin ƙasar.
A cikin wata sanarwa, hukumomin gidan yarin Paul Itarki sun nuna dama matuƙa da samun labarin bakin cikin cewa muƙaddashiyar babban daraktan sashen kula da lafiyar gidan yarin Brigadier Dr. Nazifa Ibrahimi ta mutu tare da wasu likitoci biyu da kuma wani direban sashen. A wata fashewar nakiya a gefen hanya da misalin karfe 7:30 na safiyar jiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jihar Kebbi kuwa wata kungiya ce mai zaman kanta ta kaddamar da wani shirin bada basussuka ga 'yan kasuwa don su samu su farfado daga mawuyacin hali da suka tsinci kansu a sanadiyar annobar coronavirus. Daga jihar Kebbi ga Muhammad Nasir dauke da karin bayani.
'Yan kasuwa 546 ne suka amfana da samun bashin kuɗin kama daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 5 ga kowane mutum daya karkashin shirin bayar da bashi na hukumar NERSAL domin farfadowa da sana'o'insu da suka tabarbare sanadiyar cutar murar mashako. Babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce domin sauƙaƙa samar da bashin ga jama'ar, wata ƙungiya da ake fafutukar samar da cigaban al'umma mai suna Hadimiya ita ce ta shiga gaba wajen nemo waɗannan kuɗaɗen ga mutanen.
Muna wa al'umma bishara da cewa gwamnatin tarayya ta kasance ta yi la'akari da cewa mafi yawan masu sana'o'i sun samu ran kaso da sana'o'insu a sanadiyar wannan cuta ta korona wanda ta haddasu. Kuma gwamnatin tarayya tana aiki tare da wannan ƙungiya ta Hadimiya domin samar ma alalace mutum 300,000 ƙarin tallafi na kyauta na garin da cewa sun dawo akan tsari na sana'o'insu.
Ko bayan wannan ministan ya ce bisa ga sauƙaƙa matsalar rashin ruwa da jama'ar jihar Kebbi ke fuskanta, ƙungiyar ta yi fafutukar samar da rijiyoyin murtsatse 150 a sassa daban-daban na jihar.
Ranar uku ga wata da yarda Allah za a kaddamar da kashi na biyu na ci gaba da aikin waɗannan rijiyoyi da yarda Allah kowace ward da ke faɗin wannan jiha zai fa'idantu da rijiyoyi irin waɗannan tsayayyu na murtsatse domin taimaka ma lafiyar al'umma.
Faruk Abubakar mai Sudan shine sakataren kungiyar Hadimiya ya ce wannan aikin kamar soman tabi ne daga shirin da take da shi na samar da cigaban rayuwar al'ummar jihar Kebbi.
Babban al'amarin mu a nan yau shine domin mu bayar da ofar wato takardar shaida cewa wasu daga cikin 'yan kasuwan jihar Kebbi Allah ya taimake su sun samu tallafi na rancen kuɗi domin su yi sana'a, domin su samar da aikin yi ga al'umma, domin su rage fatara, domin su samar da cigaba na musamman a wannan jihar Kebbi.
Duba da cewa akwai masu neman irin wannan bashin da yawa da ba su samu ba, to ko me waɗannan da suka samu ƙarƙashin wannan ƙungiyar za su ce?
Muna godiya ga irin ƙoƙarin da suka yi mana. Muna godiya. Allah ya saka musu da alkhairi. Da yaka muna kira ga al'umma da su samu amfani da wannan abu da ya dace da ake gara-gara.
Da yake an rarraba takardun amincewar bayar da bashin ga mutanen, abin jira a gani shine shigowar kuɗaɗen da kuma yadda za su yi amfani da su wajen haɓaka kasuwancinsu domin amfanin jihar Kebbi da ma Najeriya baki ɗaya, duk da yake cutar murar mashako karo na biyu tana barazana ga jama'a a duniya baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Daga jihar Kebbi sai mu leƙa jihar Adamawa, inda ƙungiyoyin mutane masu buƙata ta musamman suka shirya wata zanga-zangar lumana a kan yadda ake maida su shaniyar ware a wajen shan roman demokaraɗiyya. Ibrahim Abdulaziz ya halarci taron da kuma abin da ya haɗo mana.
To dai masu bukata ta musamman ne wato da kasassu sai da ku suka kara da wasu sunan fadar jiha da nuna fushinsu. Da masu ke gabatar da kokensu a gaban gwamnan jihar Ahmadu Murfin Tiri, wanda babban Hafsa a gidan gwamnatin jihar Farfesa Mazuwar Gida da ya wakilce shi, na kasassun sun kokoka ne game da abin da suka kira shakulatin bangaro da suke zargin cewa ana nuna musu.
Kuwanmu na yau nan mun ba mu so mu zo muku a cikin fom na zanga-zanga ba. Mun so mu zo gujenku a kan ku iyayenmu ne, ku abokananmu ne, ku 'yan Najeriya ne, mu 'yan Najeriya ne. Allah da ya ga dama ya ba ku lafiya shi ya ga dama ya sama wannan condition ba zabi muka yi ba da ana zabi da ba mu zama haka ba da kuma kudi yana saya ni particularly na san da ba zan zama disabled ba matakan da muka bi ya muke so mu dauki lokacin da gwamnati nan za ta zo kama magana campaign muka dauki kuka muka caka ma kanmu muka bar magana APC ba abinda ba mu sha ba
zo haka ni sunana Aliyu Muhammad Abubakar ni ne chairman na kasashe na mugu mun zo nemo incin mu ne daga sama kafin mu koma gida mu sake nemo incin mu a tafi na farko daga cikin na kasashe mu akwai masu karatu sai dai mu ji an dauki aiki ba a bamu na biyu sun ce za su bamu SK da sauransu babu shi kai in ce ma in fact welfare bangaren mu babu shi
to wai ko me yasa wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani adama suka mara masu bukata din a wannan fafutukar da suke yi kamar Abdulsalam Abubakar wannan rajin kare haƙƙin nan adam ne ya bayyana dalilan su na shiga wannan jerin gwano
should be any violation of fundamental rights na citizens especially vulnerable kamar wannan to saboda haka idan muka yi la'akari da section 42(2) of the 1999 constitution ya ce no citizen shall be subjected to any disability or deprivation merely by reason of the circumstances of his birth saboda haka babu wani dan kasa da za iya ware shi daga cikin wasu abubuwa da ake mora na arzikin kasa kamar kun wani illa da yake da shi na halitta wannan shine kun shi na 42 ne kamar lamba ne na constitution ke fada to saboda haka ina fata za ila kare wannan shashi mutanen ne ya kamata mu a ce wani su commissioner ne ya kamata a ce wani su SA ne ya kamata a ce wayan su suna cikin komai house na cikin tutun goma ko tsaye saboda haka banga dalilin da mutanen nan za su yi mu taka daba su eba su yi mu gwamnatin jihar Adamawa
to sai dai kuma da yake mai da jawabi a madadin gwamnatin jihar manzo na musamman da gwamnatin jihar ya turo professor Mazo Gidado ya roki na kasassun nema da su yi hakuri tare ko da bayanin cewa gwamnatin jihar Adamawa na kokari domin share musu hawaye
kuma wani disability din zai zo zama masa ma ability
insha Allah
ai yanzu a World Cup the number of medals wanda na kasassu suke samu wa
Nigeria
ya fi wanda suke da 100% health suke samu an kuma muna alfahari kullum mun ga su a television
alhamdulillah
so representing na so kar ku ga kaman an ni denigrate na ku ne yanzu governor yake yanzu mun ba ku hakuri karshen kara yazo gobe zamu je coronation annuma
haka ne
yace yana nan akwai mutanen da ya ba su appointment yanzu aka suna bai yana ganin su shine yanzu sun sami executive naku mu shirya da ku after new year an shiga new year ku zo formally as courtesy call duk kodikokin kai as leader ka zo ka karanta wa governor
koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya tsakanin waɗannan nakasassu da kuma gwamnatin jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz Sashi Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya
waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mita 19-31-41-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a duk lokacin da kuka so za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya Farkon mako mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. To sai dai masu lura da al'amura na ganin zaben zai rage armashi saboda rashin dan takarar babban jam'iyyar adawa ta Model Lumana. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Lahadin nan mai zuwa ne 'yan kasar jamhuriyar Nijar za su garzaya rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Isuhu ke gab da ƙarewa. Jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dai ta tsayar da tsohon ministan kuɗi Bazoum Muhammad a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa yayin da ita ko babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta tsayar da tsohon Prime Minister Hama Amadu a matsayin nata ɗan takarar wanda kuma nan take ya kaddamar da gangamin yakin neman zaɓensa. Mamman Sani Malam shine sakataren jam'iyyar ta PNDS tarayya, ya kuma yi wa taron jawabi a wancan lokacin.
Hamma Ahmadu shine albarkatun rana ta hito babu mai iya tare shi kuma mun da kyara wai sun ce wa Hamma abu ne kan dakin
dan takarar jam'iyyar MPN kishin kasa Ibrahim Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi wa Hama Ahmadu kara a lokacin wancan gangamin.
Mukap 21 kun gani duk inda Hama ya tsaye muna tura mudananmu muna zuwa muna tsaye saboda alƙawarin da muka ɗauka ne duka cikinmu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi.
Yayin wannan gangami kuma na watan Nuwamba shi ma Hama Ahmadu ya ce sun cika dukkan sharuɗan tsayawa takara.
Takardunmu a cike suke, mun aza sun amsa sun ba mu takarda dusan shiga takardu da mun ka aza don dossier a complete yake kenan ba mu matsala game da wannan. Kowa a Niger cikin kwanciyar hankali ne suke so a yi wannan zaɓe, mun ma cikin kwanciyar hankali da hada kai shi ne muke so a yi wannan zaɓe.
To sai dai daga bisani kotun tsarin mulkin Niger ta tantance 'yan takara 41 da suke zawarcin kujerar shugaban ƙasar, inda ta soke takardun 'yan takara 11 daga cikinsu saboda abin da ta kira rashin cika sharuɗan da ba su yi ba, ciki har da Hama Ahmadu wanda abu da kalar safarar jarirai da aka samu hannunsa a ciki a shekara ta 2017 ta shafi takardunsa. Alhaji Sidi mai raƙumi da ke goyon bayan jam'iyyar ta Lumana ya ce sam wannan lamari bai yi musu daɗi ba.
Mun ji baƙin ciki da abin ya faru haka. In an yi shari'a bisa gaskiya an nuna laifukan sai hana a yi takara a wajen ya babu laifi ba san sauran mai ita ba. Amma abin da muka yi baƙin ciki da shi da ta faru haka. Ka sai sa jam'iyya kullum mu ɗan takara mu ci shira. Muna jiran yadda Allah ya sa gashi abin da ya ce mun yi kamar alƙibla ne abin da nuna mai shi za mu yi fa. Yanzu jiran muka yi ba mu wani umarnin abin da za mu yi yanzu mu muka yi Muhammadu abin da muke magana wannan da kan mu jin baƙin cikinmu da haka ta faru sunan mutum 40 da wani abu na mu yana cikin 11 wanda ba su yi to ba to wannan baƙin cikin muke na sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka.
Tuni da wasu manazarta suka yi hasashen cewa zaɓen zai rage armashi, lura da cewa babu ɗan takara daga babbar jam'iyyar adawa. To amma Alkasum Abdulrahman na ganin ba haka lamarin yake ba, domin a cewarsa akwai 'yan takara da dama da suke da muhimmancin da za su haskaka zaben.
Rishin takara Hamma ko shiga takarar bazum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a jamhuriyar Nijar. Amma in ka diba cikin zaɓen akalla akwai tsohon shugaban ƙasa guda biyu. Akwai shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokradiyyance Mamman Usman yana cikin zaɓe. Akwai tsohon prime minister tsohon shugaban majalisa irin su Sani Umar. Rawar da matasa suke takawa ko a matsayinsu na 'yan takara ko kuma a matsayinsu na shugabannin ma yakin neman zaɓe na mahimman 'yan takara wannan shi ke da muhimmanci.
Sashe na 137 na kundin zaben jamhuriyar Nijar dai ya baiwa jam'iyyun siyasa damar maye gurbe 'yan takararsu na farko idan buƙatar hakan ta taso. To sai dai masanin doka Dr. Maina Bukarkar ce ya ce doka ta fayyace irin dalilan da ke bada damar aiwatar da irin wannan sauyi.
Abu guda uku ne suka ba da izinin a sura wato in dan takira kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiya shi ba shi damar da ya takira har ya nemi kujera ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakar campaign sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a ba shi ma izini. An ba jam'iyyar damar ta sauya dan takirar amma jam'iyyar da aka maida takardun ta kauye a ba ta damar ta sauya dan takirar wannan wato gundun tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba.
Shi ma dai dan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad ya fuskanci nasa kalubalen a watan Nuwambar da ya gabata bayan da wasu mukarraban jam'iyyun siyasa na 'yan hamayya suka kalubalance takardar da Bazum din ya gabatar a matsayin shaidar zama dan kasa a gaban kotu wacce suka ce ta bogi ce kuma shi ba dan kasa bane. Dan takarar majalisar dokokin kasa kuma kusa a jam'iyyar MPN kishin kasa Muhammad Tarkoko shine ya jagoranci waɗanda suka kaddamar da wannan yunkuri.
Jam'iyyar PNDS tarayya dan takarar shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba bisa takardun shi shine muka tuntubi abun nan procurer na Difa muka ce mishi ku diba ku gani akwai masana cikin wa'annan dan ayi zabe lahiya kowa a kare haƙƙin shi kowa ya zama karkashin doka.
To malantar menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta certificat de nationalité?
Akwai inda aka hidda takardun da wasu kotuna lokacin da ake hudda takardun babu su da wasu dai abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su. Muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wasu masaloli wanda deja mun rubuta su kusa cikin document na attestation kin da kuma aje a kotun FIFA. Procureur zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba.
Da yake mayar da martani a wancan lokaci wani na hannun daman bazum Alhaji Mai Bukar ya ce zancen ba shi da tushe balle makama.
Tu wanda suke faɗi wannan maganan mun yi mance a karnukan farauta ne. Su da kansu watakila ba su ma sa abin da suke faɗi ba, an sa su ne. Kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya. Da su su huto su faɗi haka nan kin mana.
Kuna zargin akwai dalilan siyasa da cikin wannan al'amari?
Haba, akwai siyasa mana. Wannan maganganun na cikakken zama ɗan ƙasa ba yau aka fara shi ba. Ina tuna a lokacin da aka zaɓi Muhammad Usman an ce shi ba ɗan Nijar ba ne. Haka tan shi aka ce ba ɗan Nijar ba ne. Kai yau Muhammadu Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne. Wai da Allah dan Annabi akwai wani garke ne a Nijar kin nan wanda mudda in ba cikin shi aka heka ba kai ba cikakken ɗan ƙasa ba ne. Ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba ɗan ƙasa ba ne su ne wanda ɗan Nijar suka taba zaben su. Sauran ba mu san da suka zama shugabannin kasar Nijar ba. Kenan yau don an ce ba zan ba ɗan Nijar ba ne mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya ƙara mana ƙarfin gwiwa.
To amma dai ba zan Muhammad ya kubuta daga kalubalen bayan da kotu ta yi watsi da karar. Haka kuma ya sami kasancewa a cikin 'yan takarar da aka tantance da ta yi hancin takarar su.
Ina ma Allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan Allah ya kama mini don wannan zaɓen na mu yi su cikin lamin lahiya kuma Allah ya bani nasara na aiki cikin parti tun da muka kirkiro shi kuma musamman yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba nike ta zagaya in je in ga magoya bayan jam'iyyarmu. Ni za ni ci gaba da ziyara har mu kai ga yakin sabe. In ko aka kai ga yakin sabe muna da hukuma ta partinmu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Lalo da Sulemu Mune Barma. Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a taƙaice.
Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da dala triliyan 1.4 don ci gabar tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2021. Matakin wanda ake sa ran shugaba Trump zai sanya wa hannu ya samar da biliyoyin daloli ga Amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar. Amma cikin kasafin na dala biliyan 2.3 akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni. Jiya Talata, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da ƙasar ke ci gaba da samun ƙaruwar COVID-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin Kirsimeti. Ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakarun da za su yi Kirsimeti ba da iyalansu ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na hantsi, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Sarfilu Hashim Gumel da wanda kuma ya daidaita mana sautin shirin Solomon Abu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace.